بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيرهم لم ينالوا خيرا، وأمر نبيه بكسب بني قريظة، قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم قوم قالوا: لا نصليها إلا في بني قريظة، ومنهم قوم قالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة، إنما أراد المسارعة، فصلوا في الطريق. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتيناه حكما وعلما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية، وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكم. فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شي ميتار البركة مسلا شي مودبو أنان قوفر قورا أتكين غرنك صنع أيو تلاتة در الاربة شدا غوتا سفر ميلادية هجرية تدبو تايا da 432 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 1 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq majalisin da muke sharhin risala wato sako da Ibn Taymiyyah ya rubuta wa mutanen Iraki musamman shi'ar da ke garin Iraki tun a wancan lokaci wanda wannan shine darasinmu na 17 a jerin gwanan darussanmu kuma a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 131 gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta idan ba a manta ba yana magana akan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yadda ya kamata mu'minai su girmama su da kuma yadda ya kamata a yi wa irin kallon da ya kamata a yi wa abinda suka yi na kuskure domin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ma'asumai bane suna yin daidai wanda hakan shi yafi yawa sannan suna yin kuskure wanda hakan ba shi da yawa sannan kuma kuskuren su ba kuskure ne na ganganci ba kuskure ne na ganin dama ba kuskure ne na gadara ba kuskure ne irin wanda ubangiji madaukakin sarki ya halicci dan adam da shi saboda raunin sa وخلق الانسان ضعيفا sannan kuma sukan yi kuskure yayin da suka yi ijtihadi a cikin abinda ubangiji madaukakin sarki ya ba su dama su yi ijtihadi akan sa duk abinda suka yi ijtihadi cikin wata matsala idan suka dace suna da lada biyu in suka yi kuskure suna da lada daya kuma kuskuren su abun gafartawa ne wannan mu'amala ce da ubangiji madaukakin sarki yake yi wa dukkan wani musulmi mumini na kwarai yayin da yayi ijtihadi ya kuskure a cikin kowane abu ne matukar dai ba kuskure ne na ganganci ba kuskure ne na wato sha'afa ko kuma bacewar nasi ko wani abu kama da haka. To sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama su suka fi kowa cancantar a yi musu mu'amala irin wannan. Bai dace a ce sauran musulmi duka za a yi musu mu'amala da wannan mizanin, sannan kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma a ƙi musu mu'amala da wannan mizanin. Wannan babu adalci a ciki ko kaɗan. Idan wani ya cancanci a yafe masa a kawar da kai daga kuskuren da ya yi na ijtihadi, babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min babi aula su suka fi cancanta a yi musu haka. To shine Ibn Taymiyyah yake kawo misalai, ya bamu misalin Hatib Ibn Abi Balta'a saboda girman matsayin da ya samu yayin da ya halarci yakin Badar, wanda Ubangiji maɗaukin sarki ya bawa dukkan wani wanda ya halarci yakin Badar wannan matsayi na cewa Ubangiji ya yi tsinkaye gare su, kuma ya ce ku je ku aikata abinda kuke so na gafarta muku. Hatib Ibn Abi Balta'a ya samu wannan lokacin da ya fada cikin wani kuskure babba saboda wani ijtihadi da ya yi, sai ya kasance waccan hasana ɗin, waccan matsayi ɗin, waccan alheri ɗin da ya yi na halartar yakin Badar ya ci toshi daga uƙubar wannan laifin da ya fada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawata wa Umar, yayin da Umar ya nemi ya kashe shi yana zarginsa da cewa munafiki ne, annabi ya tsawata wa Umar ya kuma gaya masa irin matsayin da Hatib yake da shi, kuma wannan matsayin ya cece shi. To sannan Ibn Taymiyyah ya kawo mana hadisin Amr ibn al-As da Abu Huraira, Allah ya kara musu yarda, wanda yana cikin Sahihul Bukhari, yana cikin Sahihul Muslim, inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza shahada al-hakim ko idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza shahada al-hakim fa akhfa falahu ajran. Idan mai bincike akan wata mas'ala, wato binciken wani hukunci akan wata mas'ala, yayi iya bakin kokarinsa ya dace yana da lada biyu, idan kuma yayi iya bakin kokarinsa amma kuma ya kuskure to yana da lada guda, wato ladan kokarinsa da yayi kuma kuskurensa abin gafartawa ne. Sannan malai ya ci gaba da cewa wasabata anhu aidan annahu lamma kana fi ghazwatil ahzab فرد الله الاحزاب بغيبهم لم ينالوا خيرا. فان يا تبتا daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko yadda al'amarin yake lamma kana fi ghazwati al-ahzab, yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance a yakin wato ahzab shine yakin gwalalo, yakin da quraishawa da sauran kabilu suka hada kai suka yi kawance suka yi cincirindo suka taho domin su ga sun murkushe muminai a Madina, sun gama da da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Faraddallahu al-ahzaba bighaibihim, wannan rundunoni Ubangiji maɗaukin sarki ya mayar da su, bighaibihim suna cike da haushinsu, lam yanalu khaira ba su samu abin da suke so na alkhairi ba. Wa amara nabiyahu biqasdi bani quraiza, sannan ya umarci annabinsa da ya tafi inda kabilar yahudawa ta bani quraiza suke. Qala li ashabihi, to a lokacin annabi ya ce wa sahabbansa, la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani quraiza, kada ɗaya daga cikinku, la yusalliyanna ahadun minkum, kada ɗaya daga cikinku yayi sallah, illa fi bani quraiza, sai dai a nan cikin wato inda bani quraiza suke, a garin ko anguwar bani quraiza. Fa adrakathumus salatu, sai sallah ta riske su, fi tariqi a hanya, faminhum qaumun qalu la nusalliha illa fi bani quraiza, daga cikin su akwai mutane a wani bangare na su sahabban, sai suka ce ba za mu sallaci sallar ba sai mun kai banu quraiza. Wa minhum qaumun qalu, daga cikin su kuma wasu sai suka ce, lam yurid minna tafwita as-salah, annabi ba ya nemi mu ainihin bar sallah ta wuce bane, inma arada al-musara'a, abinda ya nufe mu da wannan magana shine mai gaggawa. Fa sallu fi at-tariqi, sai suka yi sallar su a hanya. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف بأينهم كوسا سمغنابا قديدة كتكين وأن ننبغلوا لي قدابي وتؤنن ابن تيمية يكاو من أولي مثالي نهر إلى يوم عند إكنون يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتآملي دس حبانسا تيدع يكاو الدكي daga abin da ya faru tsakanin su na sabani saboda kasancewarsa sabani ne da aka gina shi akan ijtihadi ba sabani ne da aka gina shi akan san zuciya ba ko yi wa annabi tawaye a'a sabani ne da aka gina shi akan fahimtar wani abu na dalili wanda a cikin fahimtar nan a iya samun wanda ya dace da daidai a iya samun kuma wanda ya kuskure to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta faru gare su abin da ya faru kuma shine lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya dawo daga yakin ahzab san yakin ahzab ya faru a shekara ta biyar bayan hijira quraishawa da suka ga irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ta samun nasara akan su musamman ma a badar irin yadda tutar kafirci ta fada a wannan lokaci musulunci ya daukaka musulmi suka yi karfi suka rika ba da tsoro a duniya wannan ta sa quraishawa sun yi ta tunanin wace hanya za su bullo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da daular sa ta madina su ga sun karya shi ta yadda haibar su da kwarjinin da suke da shi a duniya ya dawo to saboda kullun suna cikin shawarwari bayan an yakin uhudu sun ga cewa wannan yakin uhudu ba za su kirawo shi nasara gare su ba duk da cewa dai an tashi wato kowa ya ji a jikinsa amma dai ba wanda zai da'awar cewa cikinsu ba wanda zai da'awar cewa wannan yakin nasu nasara suka samu to haka ba su gushe ba suna tunanin hanyar da za su auka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da musulmi da sahabbansa a madina su karya su to sai aka yi rashin sa'a kabilun yahudawa guda uku da suke madina wanda suka rattaba yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan za su zauna da shi lami lafiya za su zama 'yan gari ko 'yan ƙasa na ƙwarai ko menene zai dirka ko madina da nufin ya cutar da mutanen madina to za su ba da gudunmawarsu wajen su ga cewa an kare madina daga wannan bugun hari sun yarda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka ci gaba da zama a inda ya same su kabilar banu quraiza da banu an-nadir da banu qainuqa kabilu ne guda uku na yahudawa waɗanda hijira suka yi daga sham tun shekaru masu yawa kafin zuwan musulunci suka zauni madina to amma basu riga sun wato narke cikin 'yan madina ba suna nan da sun kiyaye wato matsayinsu ko jinsinsu na yahudawa basu gaure sun narke ba kusan kabila lokacin ta shiga cikin wata kabila da ta fi ta yawa da faɗi to sai ta narke a ciki ta yadda ba za ka iya tantancewa da wuri ka ce wannan ɗan ƙabila kaza ne ko ɗan ƙabila kaza ne to amma su shi bai hudu da yake da inda yake yana jin jinsinsa ya fi na kowa suna ga su zaɓaɓɓu ne shafaffu ne da mai ubangiji maɗaukin sarki a da'awarsu ya fifita su akan dukkanin wata halitta don haka su ba daidai suke da kowa ba suna ga su 'ya'yan Allah ne sha'abullahi al-muhtar su ubangiji ya zaɓa ya fifita dukkan wani wanda ba bai hudu ba to sai dai ya zama a ƙarƙashin su yana musu hidima wato duk wani wanda ba bai hudu ba bawan su ne haka suke ganin a su da wannan matsayi suke to wannan yasa ba za su yi indibaji ba za su shiga cikin kowace al'umma su narke ba suna ci gaba da kiyaye matsayin su na su yahudawa ne sannan kuma bugu da ƙari ba yahudi a har kullun mutum ne maddi banda duniya ba abin da yasa a gaba wato duniya ce kawai a gaban sa saboda shi sha'anin addini ma ba a dada shi da ƙasa da yawa ba sai dai ya riki addinin ta yadda zai biya wa kansa wasu bukatunsa don haka shi yana amfani da addini ne ba dan wai addinin ya dame shi ba abinda yake so ya cimma ta ƙarƙashin wannan addini shine ya samu abinda yake da duniya duk da cewa gashi suna da karatu ba kamar kiristoci suke ba kiristoci ba sa ma fahimtar abinda ake karanta musu a littafinsu sai dai waƙe-waƙe kawai suke fahimta waƙa kawai suke fahimta da irin wato yadda karin waƙa yake hawa ya sauka suna gane wannan dan haka zaka samu rawar tana tafiya daidai da wakar amma an banda wannan ba abin da kuma suke fahimta sabanin da yahudai yana da ilimi ya san abin da yake sai dai kawai ba aiki yake da ilimin ba ilimin bai dame shi ba wannan shine bambanci tsakanin su dan haka duk wanda ya bi tafarki irin na yin aiki da ka kawai da jahilci kawai ya zama dan arubtan addini to wannan yayi kama da Kirista wanda kuma zai sani amma ya rufe idansa ya sa kafa ya take ya sa hannu ya bige to wannan ya zama yayi kama da Yahudawa saboda haka a cikin wannan al'umma akwai wadanda suke kama da Kirista wanda suke fagamniyar su kawai cikin jahilci kawai shi ya tashi inna wajanna aba ana haka abinda ya samu ana yi kawai shi yake ina kan fa bai san inda ya dusa ba shi dai haka aka taso ana yi don haka in kaga yana rigima ne akan al'ada to kaga wannan yayi kama da Krista wanda kuma shi ya sani gashi an karanta ya karanta amma kuma ba zai bi ba saboda san zuciya to wannan shi kuma lahu shabahu minal yahud yana da kamaiceceniya da Yahudawa zaka su Yahudawa sun san wannan kuma suka zo suka samu kansu cikin al'ummar Larabawa wacce kabilanci yayi mata ayaga ya daddara ta ya daddara ta kabila Aus da Khazraj su ne manyan kabilu a Madina amma suna zaman ƴan marina wato suna zaman kiki juna ba wanda yake san dan uwansa banda fadace ba abinda suke yi akan kuma abubuwa kanana to saboda haka sai mai Yahuda ya ga gurin zama ya samu tun daga wata kabila ga wasu kabilu fada kawai suke yi don haka kaga su za su yi karfi sai suka mamaye harkar kasuwanci da harkar noma da duk suka mamaye komai na tattalin arzikin a Madina sannan kuma suka ci gaba da zuga wannan kabilu suka ci gaba da fada don haka in sun ga kamar wutar za ta lallafa sai su lallako sadadun su zuga ɗaya bangaren saboda haka shi kuma ɗaya bangaren ya fusata ya kai ma ɗan uwansa hari sannan fada ya kauri su kuma sai su ci gaba da sayar musu makamai da sauransu yadda dai ka ga abubuwa suna gudana yanzu dan zaman lafiyan kabilun guda biyu zai sa su waiwayi irin abinda yake gudana a Madina din su gane cewa Yahudawa fa duk sun kankane komai sun kwace komai amma in ba zaman lafiya kawai kana tunanin ya zaka tsira da ranka ne kaga baka tunanin sha'anin duniya tunanin yadda zaka tsira da ranka kawai take to annabi da yazo ya samu waɗannan kabilu guda uku bai ce duk a kore su ba ce Yahudawa ne duk a kore su saboda Adam sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya duka da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ba wai ya zo bane kawai yayi ta kisa ya ce duk wanda bai shiga musulunci ba a kashe shi a'a ba wannan ce ba tafarki manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abinda yazo da shi dai shine addinin gaskiya kuma duk wanda zai addini na gaskiya dole wannan zai yi sannan ya zama ya rike addinin gaskiya duk sauran addinai sun zama khabaru kana sai dai a bada labarin su a ce da can an yi addini kaza amma yanzu duk babu su an shafe su haka sauran Yahudawa da suke Madina kamata duk su zo su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba su fahimce shi ba ko kuma ma sun fahimce shi ba za su bi ba ba zai ce a kama su a ta'azantar da su ba sai sun bi a'a sai dai ya kamata su fahimci cewa to kuma yanzu ba da bace yanzu an samu daula annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kan waɗannan kabilu guda biyu bisa musulunci bisa gaskiya saboda haka yanzu babu batun wani bai yahudi kuma ya ce zai abin da ya ga dama na tayar da hankali da haddasa husuma a cikin al'umma don haka aka zauna aka yi yarjejeniya shi ma yanzu yana da haƙƙi da dan Madina yake da shi ne ya zauna a Madina amma ya sani cewa kuma in wani abu ya taso na yaƙi to alƙalla aka ce za a hari Madina a shigo to da shi ya kamata a ba da kariya don shi ma yana ciki ba zai ce shi da shin da ba musulmi ba ne in ma za a cinye Madinan da yaƙi a cinye ta shi ba ruwan sa a'a dole ne ya zo a ba wa Madina kariya da wani to maimakon su rike wannan alkawarin sai suka ki saboda mutane ne da suka fi kowa kare alkawari wannan Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim la'annahum وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا متانين ما سيوا كري الكون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلم haka duk sanda akai alkawari da su to za su kariya duk sanda akai alkawari da su za su kariya haka mutane ne wanda sun shahara alkurani kuma ya riga ya fallasa su masu kariya alkawari ne to sai ya kasance da suka fahimci cewa Qurayshawa na cike da haushi da jin haushin Annabi sallallahu alaihi wasallam da daularsa ta musulunci sai suka rika da sadadawa suna zuga Qurayshawa cewa lalle kakku kyale mutumin nan har yayi karfi kun ga yadda matsayin ku yake a duniya a kasashen Laraba yanzu kun ga yazo duk ya rikita muku lissafi saboda haka ya kamata ku san yadda za ku kau da shi har ma ta kai za su je Madina za su je Makka su rika cewa ai ku addinin ku ma yafi nashi ka duba da Yahude da yayi tarayya da musulmi wajen yadda da dukkan annabawan da suka gabace Annabi sallallahu alaihi wasallam banda Annabi Isa da shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hude ya da dukkan annabawa bai dada Annabi Isa bai dada manzo sallallahu alaihi wasallam ba sannan yana da awar addini shi samawi ne sannan ya yadda akwai tashin alkiyama ya yadda akwai aljanna da wuta musulmi duk sun yadda da waɗannan don haka alal aqalla akwai wani guri da aka samu kusantar fahimta ko yaya take in ka kwatanta da addinin mushrikai waɗanda su na farko gumaka suke bauta kai tsaye goma fa suke bauta wa kai tsaye sannan na biyu ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda da umutin ya mutu za a tashe shi ba har ai masa hisabi ba su yadda akwai aljanna akwai wuta ba to kaga anan addinin su yayi nisa ba su yadda da kowa su annabawa ba addinin su yayi nisa kwarai da gaske da musulunci don wadancan sun fi kusa ta fuskar yadda da cewa akwai Allah kuma yana aiko annabawa kuma yana sauka musu da littafai to amma saboda rashin mutunci na Yahudi da take gaskiya yana sani wai shine zai tafi Makka ya tara masa manyan dattawan Qurayshawa yana gaya musu cewa addinin nan da kuke yi wannan bautar gumakan da kuke da duwatsu yafi na da Muhammad da sahabban kaga ai karewar rikin Allah kenan to shine Ubangiji yake fada alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله تبارك وتعالى أن سكين إيماني بالجبت سكين إيماني دا أينهن شيطان با سكين إيماني دا طاغوت ونوان دا أبو تابع الله با يقولون للذين كفروا suna gaya wa waɗanda suka kafirta sune mushrikai ha'ula'i suna cewa ku dinnan ahda min allazina amanu sabila kun fi mu'minai zama akan mafi shiriyar hanya Allah ce waɗannan sune Allah ya la'ance su wanda duk Allah ya la'ance su ba za ka samu masa wanda zai taimaka masa ba to dan haka suka ce suna ta zuga Qurayshawa wanda har wannan ta sa Qurayshawa suka ga ya kamata su yi gangami su haɗa kai da dukkan sauran kabilun Laraba da suke jin haushin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su fito kwansu da kwarkwata su su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina su kawar da shi su yi masa taron dangi to a shekara ta biyar suka yi wannan dandazon suka fito wanda Ubangiji wadaukakin sarki da ikon sa ya karya wannan rundunar tasu Ubangiji ya aiko musu da iska da mala'iku iz arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lokacin da ubangiji ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ku ba ku gani sune mala'iku wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ubangiji wa dauki sarki ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ba sa gani sune mala'iku nan da nan cikin dankankanin lokaci ubangiji ya fata da su kai kace da su da haka suka kama gaban suka gudu to a wannan lokacin su banu Qurayza maimakon ya kasance suna tare da musulmi wajen bawa Madina kariya sai ya zamana sun sadada sun je sun yi caffa da mubaya'a ga Qurayshawa cewa to mu fa muna tare da ku dan a tsatan su cewa wannan dandazo mutum wajen 15,000 5,000 wajen 2,500 to wajen 5,000 ya zo ya turkaki wasu mutane da basu da yawa a lokacin ba za su kai wannan adadin ba a ce kuma sun zo bi qaddihim wa qadidihim sun zo da duk abinda suka mallaka na makami a ce sun zo za su auka Madina ba yadda musulmi za su yi a lokacin. Don haka su Yahudawa suna tsammanin tabbas ƙarshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Don haka Banu Qurayza suka zo suka yi mubaya'a ga Qurayshawa cewa mu fa muna tare da ku. Don haka koda an yi nasara wannan daula ta faɗi, kusan cewa da mu za a raba mukamai. To bayan Allah maɗauki sarki ya aiko wannan runduna ta sun an karya Ahzab, an karya su waɗannan rundunoni, rundunar Allah ta zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya da shi da sahabbai, har ma ya shiga ya fara wanka, yana fitowa sai ga mala'ika Jibril daidai masallacin, yace yaya ku kun aje makamai ne, yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam. Zace eh mun aje makamai, sai ce to mun mala'iku mu aje ba, saboda ba mu yadda makaman mu ba, akwai sauran aiki, maza aje a samu Banu Qurayza. Annabi ya san abinda suka yi, ya san abinda suka yi da cin amana, to amma bai biyo ta kansu ba. Allah maɗauki sarki turo Jibril ya gaya masa cewa yaƙi bai ƙare ba, akwai wasu manyan munafukai kuma guba ne, in suka ci gaba da zama a cikinku to wata rana kuma ba a san me za su faɗa ba. Don haka tunda yanzu an gama da waɗancan, to ga sauran waɗanda sun fi waɗancan sharri, tunda su suna maƙale da ku, suna cikinku, don haka a koma a yi maganinsu. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin sahabbansa ya ce man kana sami'an muti'an fala yusalli anna ahadun minkum illa fi bani Qurayza, wanda duk yake ji ya bi, duk wanda zai ji ya bi, to kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai a Bani Qurayza, to can inda su. To shi ne sahabbai kowa ya koma ya dau makaminsa, ya hau abin hawansa, aka kama hanya za a isa Banu Qurayza. To wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa kada ɗayan ku yayi sallah sai ya isa Bani Qurayza, sai ga sallar la'asar ta halarto suna hanya ba su ƙarasa ba. To a nan ne sai suka kasu gida biyu a wajen fahimtar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah dai ya bada umarni, kuma umarni mai ƙarfi, la yusalli yanna ahadun, na kira ce fi siyaqin nahi wa la tufidul umum, la yusalli yanna ahadun, kada wani ya kuskura yayi sallah illa fi Bani Qurayza, sai a Bani Qurayza. To gashi sallar la'asar ta yi, sallah ta zo, kuma sallar nan dama tana lokaci, inda salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, sallah wani abu ne mai lokaci da Ubangiji ya farlanta wa mu'minai. To gashi lokacin yayi, ga wani kuma hani can da manzo sallallahu alaihi wasallama da yace kada wani yayi sallah illa fi Bani Qurayza. To sai suka kasu gida biyu, wasu suka ce mu muna fahimtar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kada mu kuskura mu yi sallah sai mun je Banu, saboda haka ba za mu yi sallah ba, ko da kuwa lokacin ta yayi ba za mu yi ba sai mun je Banu Qurayza. Don haka zahirin maganar ta sa take. Wasu kuma suka ce a'a, Annabi ba yana nufin ko da sallah ta riske mu ba mu bari lokacin ta ya wuce kada mu yi. Abin da yake so ya nuna mana shine mu yi gaggawa, kada sallar ta riske mu sai a can. To amma tunda yanzu har sallar ta riske mu ba a can ba, to Annabi ba zai hana mu yi sallah ba, tunda daman can akwai wani umarni na a yi sallah a lokacin ta, kada a bari ta wuce. Don haka muna da wani umarni da daddi wanda muke kansa. Wannan umarnin kuma da aka bamu, mu muna fahimtar ba yana nufin cewa koda sallah lokacin ta zai yi ba kada mu yi ta sai mun je can, mu ba haka muke fahimta ba. Don haka kaga sai suka samu sabani wajen tantance muradin Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganarsa. Don haka sai waɗancan da suka ce ba za mu yi sallah ba suka ƙi su yi sallah a lokacin, waɗanda kuma suka fahimci cewa ba wai ana neman mu bar sallah ta wuce ba ne, a ana son mu yi gaggawa ne, to tunda dai lokacin ya yi ya kamata mu yi, sai suka yi sallarsu. Sannan suka ƙarasa gaba ɗayansu Banu Qurayza. To kaga labari ya je ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abinda ya faru na sabani tsakanin sahabbansa, wasu sun yi sallah wasu ba su yi ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe wa ɗaya kowane ɓangaren ba, bai kushe ba masu sallah ba, bai kushe marasa sallar ba. To a nan ne malamai suke cewa wato sahabban nan ɗaya ya yi amfani da mantuƙin ibarar, wato abinda Annabi ya faɗa a zahiri, ɗaya kuma ya yi amfani da mafhuminta, wato ya yi amfani da abinda yake ganin shi ne maƙasudin magana, abinda malamai suke cewa fiqhul maqasid, wato ka fahimci maƙasudin maganar mutum. ba wai kawai ka kalli lafizan da ya amfani da su ba, a ƙarƙashin lafizan na akwai wani kasadi, akwai wani abin da yake so ya dora ka akai. To su waɗancan sun ɗauki zahirin lafazin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce tunda ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza, wanda yana nuna cewa kan mu yi sallan nan sai a bani quraiza. Don haka zahirin magana saka take nunawa, mu kuma ba za mu saba masa ba, kuma suna ganin tana yiwuwa ai ya zama wani hukunci ne na musamman, tunda yanzu a halin yaki ake, a halin yaki ana iya jinkirta sallah ma ba a yi ta ba har lokacin ta ya wuce saboda matsala da ake ciki ta yaki. To sai su za su iya fahimta cewa to watakila saboda wannan ne Annabi ya ce da mu kada mu yi sallah sai a bani Quraiza, ba wai ya mai da sallar la'asar shikenan mu rika jinkirta ta ba ko da yaushe, a yanzu wani yanayi ne ake ciki na daban wanda zai zama yana da hukuncin sa na daban, saboda haka ba za mu yi gaggawar kawo ta mu fahimtar ba, mu kauce wa zahirin nassi. Kaga anan suna da hujja mai ƙarfi da ba zai sa su bar doran nassi ba su koma ga binciken wani maksudi. Su kuma waɗancan suna ganin ai tunda akwai umarni da daɗe na cewa kowace sallah a yi ta a lokaci, kuma mu ɗin nan za mu iya yin sallah a lokacin nan, ba abin da zai hana mu yin sallah a lokaci ɗin. Don haka wancan hanin kada mu fahimce shi a matsayin mu bar sallah lokacin ta ya wuce, a'a mu fahimce shi da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada mu yadda sallar ta riske mu ba a nan ba, kaga kenan ana nufin ku yi gaggawa ta riske ku a can. To amma tunda har Allah ya sa ta riske mu ba a nan ɗin ba, to Annabi zai ce ku fasa yin sallah a lokacinta ba, saboda haka su suna ganin a yi sallah ɗin, saboda haka sai su kai sallah. Abinda za ku lura da shi anan shi ne dukkanin waɗannan sahabbai da dukkanin waɗannan ɓangarori biyu sun yi hujja da nassi ɗaya ne, nassi ɗaya ne, ba wani da nassin sa ba wani da nassin sa, amma kowa dai da yadda ya gane shi. Wanda ya gane ana nufin musara, wannan kuma ya gane ana nufin a ita sallar ake so kar mu yi ta ko da ta riske mu sai a wannan guri. Don haka kaga akan iya sabawa wajen dalili, akan iya sabawa wajen dalala. Wannan su ne hanyoyi guda biyu da malamai waɗanda suke abinda yake sa malamai su samu saɓani a tsakaninsu, kuma saɓani ya zama karɓaɓɓe ne, ya zama khilaf ne fi dalil au fi madlul. Wato zan iya zuwa in yi fatawa a kan wata matsala in ce ga hukuncinta, wani kuma ya saɓa min saboda ya samu wani dalili sahihi da ni ban kai gare shi ba. Kaga anan fi dalil muka saba, shi dalilin da ya kai gare shi ni ban kai gare shi ba, saboda haka shi ya yi fatawa da abin da ya sani na sunna sahihiya da ta tabbata, wanda ni kuma a lokacin da ake mun tambayar ina fatawa ta wannan sunnar ban ganta ba. To kaga anan mun samu sabani fi dalil, ko mun samu sabani wajen shi ya ga hadisin wato ya tabbata, ni kuma nawa binciken da kwakulan na gano cewa bai tabbata ba saboda wata illa da take kunshe a cikin isnadinsa. Don haka shi ya ci gaba da fatawa da dalilinsa akan ya inganta, ni kuma daga baya in zo in ga dalilin bai inganta ba, don haka sai in rushe fatawar. Kaga anan dai fi dalil muka saba, ko kuma fi dilala, wato duk mun haɗu akan cewa dalilin ya inganta, amma kuma fahimtar mu akan dalilin ta saba, wani ya ga dalilin yana nuna kaza, shi kuma ne ce a'a ni ina ga dalilin nan kaza yake, kowa sai ya kama wata fahimta akan dalili guda ɗaya. To kaga anan fi dilala ne aka saba, kamar wannan kissar kaga dalilin ɗaya ne amma kuma an saba wajen fahimtar ma'anarsa. To idan haka ta faru duka ɓangarori biyu za su yi wa juna uzuri, ɗaya ba zai buɗe wuta akan ɗaya ba. Kaga suka ci gaba da zama tare, aka je aka yi yaƙi tare, ba a samu baraka ba, ba a samu kakkausar wato musanyar maganganu ba, sai ya kasance wannan mahabba ɗin da ulfa ɗin duk tana tsakaninsu, ba ta gushe ba, har suka kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya yi ikirarinsu akan fahimtarsu, bai kushe wa kowane ɓangare ba, lam yu'annif ahadal ko wahidatan min al-ta'ifatay. Wannan sabanin kaga ya ci gaba da wanzuwa, wasu malamai suna ganin wato wanda suka yi sallan nan su suka bi dacewa da daidai, wato bayan kuma jilin sahaba ya kau malamai da suka zo suka ga sabanin tunda dai gaskiya a dai ce to wane ne ya dace wane ne ya ijtihadi kuma ya dace wane ne kuma cikin su ya ijtihadi ya kuskure to wasu suke tare da waɗanda suka yi sallar suka ce waɗanda suka yi sallar su suka fi dacewa da daidai saboda su sun kalli maqsudin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da haka ba za su sarayar da wancan mantuki na alqur'ani da kuma hadisi da suka zo wajen nuna farkon sallah da ƙarshen ta ba tunda ba a yi sallar ba sai bayan magarba ba a yi sallar la'asar din ba sai bayan magarba suna ga wanda suka yi sallar ta a lokaci su suka fi dacewa da daidai wasu kuma daga cikin malamai su suke ganin a'a waɗanda ba su yi sallar ba afwan waɗanda suka yi sallar su afwan wanda ba su yi sallar ba su suka fi dacewa da daidai suna ga waɗanda suka ƙi yin sallah suka ɗauki nassin akan zahirin su suka fi dacewa da daidai Ibn Hazm kun san mutum ne wanda yake da tafiya akan zahirin nassi shi baya son a ce za a shiga ƙarƙashin nassi a abdoran nasa ba a shiga ƙasan ba kakkace za ka bi ta ƙarƙashin nassi a ka hawo ta doron su kauce saboda haka shi yana cewa ko da shi ne yana cikin su ba zai yi sallah ba ko da ko abin zai kai su kwanaki kada zai kwanaki yace walau ba da ayyam yace ko ni ne a cikin su ni ma ina cikin ƴan kungiyar ba za a yi sallah ba to kaga a nan fahimta ce wacce kowanne in ya maka bayani sai ka ji wato yana da wani abin da zai rike yana da wata shubha da ya rike to kaga irin wannan rabuwar a fahimta ba abu ne da zai kawo cici kuci tsakanin al'umma ba abu ne da zai kawo haya gaga da hayaniya da harma gaga da fadace-fadace har ta kai ga raba masallaci ko dukan liman ka faɗa abu kaɗan sai ka ga an daki liman ma ko a turo shi da kan mimbari ko sai ya zo ya fara hudu ba sai a zo da wani sabon limamin shi ba ya sha alkyabbarsa da takardunsa a hannu da dakaransa a bayansa saboda haka a zo a naushuwan can a ture shi ko kwanan a Kaduna an yi wannan aka daddaki liman din aka daddaki wanda ya gina masallacin aka yi masa rauni ka bincika sai ka samu wani abu ne da bai taka kara karya ba wallahi wani abu ne da bai kai a yi haka ba to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abin da bai kai a yi sabani mai tsanani ba ba wai za a fasa yin sabani ba sabani wannan jibilla ce da ubangiji ya halicci dan adam da ita saboda tafawutul uqul hankula duk ba ɗaya bane za a yi karatu kai ka fahimci abin da nake nufi daban wani kuma ya fahimci wani abu daban wannan akwai shi to saboda haka kaga sabanin za a ci gaba da samunsa to amma ya za a yi ta'amuli da sabanin sabanin da ba a so shine sabanin da za a gina shi akan hasada da son zuciya na san abin da wane yake faɗa gaskiya ne amma kawai hasada ya za a ce shine ya gano gaskiyar nan ko a gun shi aka ji ta saboda haka kawai sai in rika yaƙi da ita ka san akwai waɗanda su kullum hannun riga suke da wasu inda wasu wanda sun gina to bai kamata mu ma a gamin ginan ba to sai a ga kamar mun haɗe saboda haka in waɗannan sun zaɓi wannan direction ɗin to waɗancan kuma za su ɗauki akasinsa tamaman to kaga wannan ba akan dalili ake gina abin ba kawai ana gina shi ne akan hawa wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum kaga baghyan bainahum albaghy shi ya kawo sabanin ba wai ijtihadi ba kawai zalunci ne da rashin kin gaskiya wani zai fahimta amma kawai saboda alhawa wanda in ka bi shi zai fala tattabi alhawa fayudillaka an sabilillah an sabile kada ka bi san zuciya wanda zai batar da kai da kan hanyar Allah saboda ka wani san zuciya ce kawai za ta hana shi ya bi wani zai ga cewa ai a mas'ala kaza in na yadda da maganar wani kenan wato ya fi ni kenan to saboda wannan kawai kai ya ce ya fi shi wanda ba kuma ba talazumi dan ka gangaro ka yadda da maganar wani kuma a ce ya fi ka kuma a komai ma to sai ce ba zai yadda ba sai ta zama a matsayinsa kuma ya ta kokarin kare matsayinsa ko kawai ya tuna cewa to ai wannan mas'alar ni ga abinda malamai na suke cewa to tunda wancan ni ban yi karatu a gunsa ba malami na bane don haka ya zai kawo abinda ya saba na malamai na in bi shi in dai haka kenan na ci mutuncin malamai na wulakanta malamai na ban darashta su ba don haka ba zan saki na malaman da suka koya min waccan magana in kama ta wannan ba duk da fa ya buji fa dalilan kawai saboda wannan ne zai saba kaga wannan sabani ne akan san zuciya ko kawai yaga cewa a iyayensa tunda ya tashi ga abin da suke yi, ya tashi kawai yaga da babansa da kakansa da kowa da kowa da yayyensa da limamin unguwarsu da mai unguwa da waye duk haka suke. To ya za a yi kawai wani ya shigo yanzu ya zo ya ce ba haka ba, kawai wata kungiya ta zo ta yi wa'azi a unguwar, ta zo ta ce duk ba daidai ake ba, a daina durkuso, a daina kaza, a daina kaza, bayan duk ya tashi kowa yana yi. To a lokacin kawai shi ba wai hujjar ku yake duba ba, ku yi ta jan ayoyin ku, yi ta jan hadusan ku, shi ba wannan ne yake yawo a tunaninsa ba, duk da yake yawo a kwakwalwarsa kawai a lokacin. To kenan ya matsayin manyan nan nata, yanzu in ya yadda kuna da gaskiya kenan su ba su da gaskiya, yanzu ya yadda kawai babansa kenan bai da gaskiya, kakansa bai da gaskiya, in babansa ya mutu kenan babana akan bata ya mutu kenan, ba ma na batacce ne kenan. To kawai wannan tunanin da shedan zai ta haka masa, sai ga kai ai kuwa ba zai yadda ba, kawai saboda wasu sunduro ungosu kawai zai yadda cewa iyayensa sun bace, da haka ba zai yadda ba. To kaga wannan ba sabani bane da aka gina shi akan ijtihadi ko akan fahimtar nassi ko wani abu, kawai tsabar hawa ne, tsabar hawa ce, san zuciya. To ita zuciya akwai ta da wannan sai ka yaƙe ta, wato duk ɗan adam akwai wannan abin a tare da shi, sai ya yi ƙoƙari ya yi faɗa da zuciyar sosai, ba wanda zai tsarkake kansa ya ce shi babu komai na hawa a cikinsa. Muallimi Yahya ibn Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi yake faɗa cikin littafinsa Al-Qa'id ila Tashih al-Aqaid, yake cewa ko ni wata rana in na ɗauki mas'ala, in na riga na fahimci wata fahimta a mas'ala, lokacin da na zo ina binciken dalilanta, to kullum abin da nake kawo a zuciyata in samo dalilan da za su ƙarfafa mas'alar, ba in samo wanda za su rusa min fahimtata ta farko ba. Don haka in ya samu wani hadisin da yake zaton cewa hadisin nan zai ƙarfafe shi, ya ce in ina bincike kan isnadinsa na fara ganin akwai matsala a isnadin, sai in ji ba daɗi, so nake kawai in samo wani isnadi mai ƙarfi saboda fahimtata ta farko ɗin da kanta zama ta rushe. To kaga wannan nau'i ne min al-hawa, a nan zuciyar kan zuciyarka kake bi. To ballantana a ce wannan matsala ɗin ka yayata ta, wannan fa shi kaɗai yake bincike, bai ma fito ya yayata cikin jama'a ba. To ballantana a ce ka zo ka yayata ta, mutane sun ji ta, ballantana a ce a kanta ne ka samu shuhurar da ka samu. To wani ya yayata matsala ba ma lallai ba ya shahara da shahara ba da dalilin ta ya shahara ba, daman can shahararre ne an san shi ana darasta shi. Akwai kuma wanda a dalilin wannan matsalan ne aka san shi ya zama wani abu, to kawai kwatsam garam wani ya fito ce wannan matsalar ba haka take ba, kaga sai ga shi zaka rusa masa shuhurarsa kenan, ashe ya shahara akan iska. To saboda kaga sai iya bakin kokarin sa ga cewa bai ja da baya ba, iya inda karfin sa ya kare. To kaga wannan duk abu ne sabani da aka gina shi akan san zuciya, wannan ba shi ne sabanin da ake so a bari ba a cikin al'umma, shi ake so a yaƙa, amma sabanin da yake faruwa wajen fahimtar nassi wannan ba yadda za ka yi da shi. Tun zamanin sahabbai an samu irin wannan, kuma annabi ya yi mu'amalanci wannan mu'amala ta hakim mai hikima wanda ya iya tafiyar da al'umma, daga falam yu'annif eh da ta'ifatai. Amma in mu yanzu ne za a samu wannan, to ƙarshe wani ma zai ce ka halatta jinkirta sallah ka kafarta, kasan sunnan ne sai a ce ka halatta ka kafirta, ka halatta haram, wanda ya halatta haram ya kafirta, wanda shi kansa haramun din maratib ne, akwai haram din da qat'iyan haramun ne kowa da kowa ya sani, akwai haramun da watakila ijtihadin wasu malamai da suke ga abin haramun ne, amma ba wai nassi ne kada ne ce yanzu kamar malikiya su ce maka naman doki haramun ne. To wani zai iya zuwa ya ga wanda ya ci doki kamar masu cin dokin nan na Sokoto da Zaria da ina ne, sai ai wanda a Zaria ko a Sokoto ya ci doki da haka ya zama kafiri, saboda mai ya haramta halal ya halatta haram, shi ma wancan mai wanda yake cin shi ba ya ce ka halatta abinda ka haramta halal kai ma ka kafarta, shi kenan sai a kafarta juna. Saboda haka akan naman doki sai a raba masallaci biyu, a samar da limamai biyu, kaga wannan sabanin ba za ta ba amincewa da shi ba, ba shi ne wanda yake a cikin sahabbai ba, sabanin da aka samu a cikin sahabbai shine irin wannan. Kuma galibi ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nassi sarihi akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga yadda abin yake, ko kuma a nuna cewa kowanne ijtihadi yana da abin nan. to kaga mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai lam yu'annif ihda ta'ifatayn tunda kowannen su ya dogara da nassi ne abinda ba a samu ba shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wacce sallah ya sallah tunda duk a lokaci ai aka abin nan wannan su fito to shi a tawagarsa ya kai ne kafin lokacin ko bayan lokacin ko koya akai to wannan nassin duk bai zo ba to shine anan ibnu taymiya ya kawo wannan shi falam yu'annif an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan min at-ta'ifatayn annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe ɗaya daga cikin ko ya tsananta magana akan ɗaya daga cikin waɗannan bangarori biyu ba wa kanat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi muwafiqatan lima zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi yace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasance ta yi daidai da abinda Allah ya faɗa a littafinsa inda ya hikaito mana kissar Dawud da ɗansa Suleiman wa Dawud wa Suleiman idh yahkumani fil harf إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ده داود ده سليمان توكا امبتي قصه داود ده سليمان إذ يحكمان في الحرب لوكاتين ده سكي يانكي حكمي دغره ده ده غونا إذ نفشت فيه غنم القوم غونر ده دبوبين واسو متاني سكا شيغا سكاي بارنا ا تشيكي وكنا لحكمهم شاهدين من كسانشي منا حلرشي اي حكمين سو ومنا واتو حلرشي لوكاتين wannan hukunci fafahamnaha Suleiman sai muka fahimtar da annabi Suleiman yadda hukuncin yake wa kullan ataina hukman wa ilma kuma dukkanin su mun ba su hukunci mun ba su ilimi to mun ba su sanin madafar alƙalanci sannan kuma mun ba su ilimi sannan mun ba su annabta isa da tazo a cikin littafin tafsiri wanda Tabari ya rawaito ta daga dan Abbas da sanadi amma yana da rauni duk kusan sanadin kissar yana da rauni gaba ɗaya amma da yawanci duk malaman tafsiri akan ta suka haɗu wajen fassara ma'anar ayar amma fassara ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani sanadi sahihi Abdullahi Abbas yana cewa lokacin annabi Suleiman annabi Dawud alaihi salam mutane biyu sun zo sun kawo masa ƙara da mai gona da mai dabbobi mai gona ya kawo ƙara cewa dabbobin wannan mutum sun shiga gona ta sun bata mun amfanin gona to shikenan sai annabi Dawud ya kwace dabbobin sai ya ba mai gona ce ku tafi suna fitowa annabi Suleiman ya tabbaya akai sai aka gaya masa ai yanzu dabbobi sun zama na mai gona saboda ka shi mai dabbobi ya tashi a babu sai ce ba haka za a yi ba kai ka je ka ci gaba da yi masa ka gyara masa gonarsa ka noma masa gonarsa shi kuma ya ci gaba da amfani da dabbobinka ta hanyar shanonansu yayi amfani da abin da suke da shi in ya so bayan ka gama samun masa da amfanin gonarsa kamar yadda yake sai ka dawo ka bashi ka karbi dabbobinka to kaga anan akwai adalci sosai a ciki to shine Allah yake cewa fafahamnaha Suleiman kaga kenan anan ba magana bace ta tsura ilimin a fahimtar shi kansa ilimin akwai sanda za ka karanta nassi in karanta nassi gashi nassi ɗaya muka karanta amma kai sai ka fahimta fahimtar nassi amma nassi ɗaya ne ba wanda ya karanta wani abu nassi ɗaya ne amma kai kafi ne wato samun dace wajen fahimtar wannan nassi ɗin saboda ita fahimta wani abu ce daban doriya akan ilimi za ka karanta ka sani amma kuma wani ya ba shi fahimta sama da kai za ka iya ɗaukan hadisi ɗaya ka gano fa'idojin da ke ƙarƙashinsa guda goma wani ya ɗauka sai gano ɗari kuma duk hadisi ɗaya ne shi yasa za ka a hadisi ɗaya mun zo mun karanta shi a cikin 'yan daƙiƙoƙi 'yan mintuna mun wuce can kuma sai mu samu wani malami ya yi littafi guda mai shafi 300-400 akan hadisin kaga anan fahimta mu ba za mu taba hada ta tashi ba hadisi ɗaya ne kuma yanzu kamar hadisin zuliyadin kowa ya san shi hadisin da Adam sallallahu alaihi wasallam ya salla ya rab kanwa daga baya ya yi sallama har ya shiga gida ya fito musanan da suke saurin fita daga masallaci su wanda sun fita sai ya shiga ya fito kira sai wani zuliyadin yake cewa rasulullah an rage sallah ne ko wani abu ya faru ko ka manta sai ce ba a rage sallah ba kuma ba mu manta ba ma'ana ni na san ba a rage sallah ba kuma ni ban san na manta da abu ba shi a qasratis salat am nasita ya rasulullah qala kullu zalika lam yakun ban manta ba a tunani na sannan kuma abin nan ba yace bal nasita ya rasulullah to shi ne ya ga masa ai ba a cika sallah ba bi aka yi ko uku aka yi ba a cika ba sai juya akwai su Abubakar da Umar su kuma lokacin da sun ji haibar su yi masa manzo suna jin kwarjininsa kuma lokacin da annabi sahabbai suke ganin kwarjinin manzo Allah ba za su iya matin karasa da magana ba kamar da suke yazo a cikin ruwayar Abu Huraira sai Muslim annabi da ya tsaya cikin sahabban sai ya ce saluni fahabu an yasalu ku tambaye ni sai suke jin tsoron ko wani abu ya faru ko ya fusata ne kaga kan su je su yi tambaya kuma su jawo kansu musamman ma Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran tubda lakum to saka Abubakar da Umar suna sahun gaba amma sun ji tsoron su yi magana lokacin da Zulaidain ya fasa kwan sai annabi ya ce haka ya faru a sadaqa Zulaidain gaskiya ya faɗa suka ce na'am suka ce na'am gaskiya ya faɗa yadda ya faɗa din abin ya faru to shine annabi ya cika sallarsa wannan hadisi al-ala'i littafi yake da shi sunan shi nazmul fara'id bima tadammanahu hadith zulayyadain min al-fawaid littafi ne wanda ya kai shafi 400 kawai sharhin wannan hadisi guda daya kaga hadisi ne da watakila sai a darasi daya sai mu karanta goma irin sa kuma mu ce mun yi cikakken sharhi gilace yoka sai baka ai dai cikakken sharhi kuma ba shi kadai ma na karanta a darasin ba kila karanta goma irin sa an dauki bulugul maram misali ka karanta babun gaba daya babun sahau ka sauke shi a zama daya wani malami kuma ya zo ya yi littafi ka tokam akan fawaidi da suke cikin hadisin kaga wannan shine fahimta da ubangiji ya ba mu wancan a karkashin wannan hadisin kuma duk masalan da ya zakulo sai ga ai haka ne haka ne ai haka ne ai haka ne hadisin kama hadisin innamal a'malu binniyat Suyuti yana da risala a kansa sunanta muntahal amal bi shari hadith innamal a'malu binniyat ya faɗi fa'idojin da suke karshe wannan hadisin sun fi 150 hadisin innamal a'malu binniyat lokacin da muka fara karatun tajridus sarih a cikin ina jin majalisi uku muka yi sharhin sa amma wasu gani suke kai an fiya ce to ai mun takura abun mun matsa abun mun dunkule shi wanda ya littafi ya faɗi fa'ida 150 ko sama da haka kai dan ka zo kai majalisi uku me kai ai kaga irin abin nan din nan ne tabaka lashi din nan ne kawai akai to amma tunda ba mu saba ba wannan tabaka lashi sai muke ga wani shakundum ne ba wani shakundum sai abu ne dan kakkani to haka duk hadisi yanzu kai karatun tajridus sarih kowane hadisi in ka tsauke shi zaka ga zai malamai sun an yi ta magana an yi ta magana to amma wata maganganu wasu maganganun da malamai suke a karkashin hadisin in ka zo kana yin shi a irin darussa wanda kawai za a ji kawai hira kake wani ma ya ta gengedi baya kama ta sha da yawa ba ta kama ta sha to kaga wannan fahimta ce shi yasa Ibnu Taymiya wani lokaci yake cewa akan aya daya sai karanta tafsirai 100 yana neman ma'anar aya daya amma sai kaga wani duk azumi sai ya saukar alqur'ani da tafsirin sa fara a sauke fara a sauke aya daya shi da kansa yake fada kamar yadda yake cikin fatawa shi rubbama tala'tu fi tafsiri ayatin wahid ji'at kitabin fi tafsir tafsirin aya daya kuma yace ya gama karanta su gaba daya amma duk da haka yaji bai koshi ba karshe sai ya yi raka'a biyu ya faɗi a cikin sujjada na addu'a Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni yana tara koma kawai kuma yanzu kawai ku fahimta Allah nake so kawai ku kwararo mu irin fahimtar da kai ne mai ka ba annabi Sulaiman irin wannan fahimta ni ma ka kwararo mu shi yasa yayi wani littafi sunan tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min al-mufassirin hatta la takadu tajidu fi ha min kutubi at-tafsir illa khata'an littafi ne da ya kammala shi da ya zama littafin duniya a cikin littafin abinda ya kokari da an tambaye shi ya fassara alqur'ani yace to me zai yi kuma alqur'ani an gama magana tafsirin sa an yi fassara sa littafai ga sunan daruruwa da aka yi na tafsirin alqur'ani saboda haka shi abinda ya hango akwai wasu ayoyi da wuya ka bude littafin tafsiri baga an fassara su ba daidai ba don haka su zai bi diddigin su kawai yayin tafsirin su to bai gama ba mujalladi biyu ne kawai aka samu bai gama duka ba da ya gama duka subhanallahi to wannan shine qadiyar fahimta kaga Allah madaukakin sarki yace fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman dukkanin su Allah ya basu annabci ya basu hukunci kowannen su alkali da yana shari'a akwai kissar da ta tabbata a cikin sahih bukhari sahihiya lokacin da mata guda biyu sun fita kiyo da babba da karama da ƴaƴan su jarirai guda biyu sun aje su sai kirkece yazo cinye daya da suka zo saura daya da aka sai rikici ya karke tsakanin babban da karamar ita babban tana so ta yi zulmu ta kwace dan karamar sai aka sai ta ce rudin to ta ce dan ta ne zai waya da mun ta kasa gane dan ta ko ba dan ta bane dan babbar aka cinye amma kuma sai ta ce wannan da ya rage shine nata saboda aka rikici ya karke sai aka ji ko annabi Dawud alayhi salam cewa ga abinda ya faru shikenan sai ta tambaye su ko wanda sai ya kawo hujjarsa to babbar tafi fasaha tafi abinda sai karbi dan sai bata suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ba haka za a yi ku kawo ka araba musu biyu sai karamar sai ta kama kuka ita kuma babbar sai ta tsaya kawai tana jira araba biyu wato kaga a fasa kowa ya rasa tunda nata ya tafi to wannan ma kawai a yanka din ma ita ba saboda haka normal a kawo ka a yanka normal babu amma wacce sai ta fara makyarkyata tana rawa jikinta yana rawa ta ce ta bar mata sai ce karbi danki daki ne ke kuma tafi a binki to kaga wannan fahamna hasule ba wannan ta ce karina dole alkali yana bukatar firasa wani lokaci yana aiki da firasa in karanta at-turuqul hukmiyya na ibn al-qayyim cike yake da misalai irin wannan akwai misalin firasa akwai wasu qara'in hissiya wanda da ka gansu zaka iya gane cewa wani din nan cikin da'awar da yake yana da gaskiya mutum ne babban mutum mai mutunci mai daraja mai martaba a unguwa an san shi ana girmama shi kawai sai aka gan shi a hanya ba hula a kansa wani kuma ya da hula a kansa kuma ya rike wata yana tafiƙar gudu shi kuma wannan babban mutum yana cewa hulata kaga anan karina zahira cewa hulan nan da yake cewa tashi ce saboda na farko dai ba mutum ne wanda yake karamin mutum ba da ya saba yawo kansa ba hula ko da yaushe cikin kamala yake da hularsa sannan wancan akwai wata hula a kansa kaga kenan mutum ba ya dauko hula guda biyu da ya rike daya ya sa daya dole daya kowa yake sawa to shi ga hularsa a kansa sannan ga wata kuma sannan yana gudu to kaga anan koda ba a ce an samu wata shaida ba wannan da'awar akwai qara'in da za su nuna cewa lallai hularsa ce a bashi to wasu abubuwan da ake shallake magana shaida ma akan su ne irin wannan a samu a abin nan a samu a wasu qara'in na zahiri akwai shuraishul qadi yana shahara da irin wannan firasa din da wannan dabara ka masa mutane biyu suna rikici akan bashi ɗaya ya ba ɗaya bashi ɗaya ya ba ɗaya ajiya sai ya runtu ce bai bashi ba shikenan sai aka kasu gaban sa ce kai ya baka ajiya ce shi sam wannan magana bai san ta ba kawai yana so ne dai ya cuce shi ce kai ka bashi ci ni na bashi waye shaida ce gaskiya ba kuwa ni da shi ne a ina ne a wata bishiya ya faɗi gurin ya sifanta gurin a ƙarƙashin wata bishiya da bashi wannan bashi ce to yanzu a iya zuwa a abin nan ya ce eh za a iya ka nuna gurin ya ce eh ce ku tafi da wani aje a nuna gurin shikenan sun fita can suka daɗe kai basu dawo ba can sai ya kalli ya ce har yanzu basu je gurin nan ba bai isa a ce sun je gurin nan sun dawo ba sai shi wanda da ya ce a yanzu ya kamata a ce sun je to kaga ya sa an yi kenan ya kamata a ce sun je to kaga shi a lokacin zai ga kamar ai yanzu ana so a kama wancan da laifi ne ƙarya yake to sai wata magana kuma za ta ɗaure shi yace to kai da kace baka bashi ba aka kasance sun je ko har ba ka bata a cikin su je da ba ai abin bare kai to wannan ita ce shine fahimta to shine ubangiji yake cewa fa hamnaha sulaiman to kuma za ku kula cewa daga baya sai Allah cewa wa kullan ataina hukman wa wato dan kada jin cewa an bawa annabi Sulaiman wata fahimta akan wata shari'a da abawa annabi Dawud ba yasa wannan kan rage wa annabi Dawud matsayin sa sai ubangiji sai ya hade su sai ya musu kudin gora wajen yabo ce dukkanin su da wannan din ataina hukman wa ilm saboda haka wani lokaci idan kai bayani ko da kai bayanin kuskuren wani to kake ganin cewa bayanin kuskuren nan zai sa wasu su dauka to daraja ta ta rabu to isauri ka rufe abin da yabo dan kada wani ya zo ya amfani da wannan kawai ya rika rage masa matsayin sa kare da Allah ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan inda Allah ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai yace me wa kullan wa'ada Allah al-husna da ya nuna ba za su zama daidai ba waɗanda suka ciyar da dukiyar su kafin sulhul hudaybiya sannan suka shiga yaki ba za su zama daidai ba da waɗanda sai daga bayan sulhul hudaybiya suka musulunta suka shiga musulunci suka ciyar da dukiyar suka Allah sai kore daidaito tsakanin waɗannan da waɗannan to dan kada ka tafi kana rage ma waɗancan matsayin su kuma sai ubangiji sai hada sai cewa kullan wa'ada Allahu al-husna kaga ya rufe bakin ka to shine nan ma ubangiji sai cewa kullan ataynahu hukman wa ilma to haka ake so lokacin da ka faɗi kuskuren abin to kuma sai ka rufe da bayanin kuma wani matsayi da martaba da falala da nashi dan kada wani ya amfani kuma da wannan wajen sukan su sai yace fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu khassa ahada an-nabiyyin bifahmi al-hukm fi tilka al-qadiyya ubangiji ya bada labarin cewa ya kebance ɗaya daga cikin annabawan nan guda biyu da fahimtar hukunci a cikin wannan shari'ar wa athna ala kullin minhuma ubangiji sai kuma yayi yabo ga dukkanin su su biyun bima atahu Allah min al-ilm wal hikma da abinda Allah ya ba kowa ɗaya daga cikin su na ilimi wal hukm da kuma hukunci to wannan shine ma'aunin da Ibn Taymiyyah yake so jawo hankalin dukkan wasu wanda suke tafiya akan addinin Shi'a su mu'amalanci as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da shi su mu'amalance su da Shi'a inda aka samu sabani tsakanin wane da wane daya kuskure daya daidai to koda kana ganin cewa zalimin sayyidina Ali shine yayi daidai jadabin Muawiya shine ya kuskure kamar yadda duk ahlus sunna suke gani to wannan ba dalili bane zai saka soki sayyidina Muawiya da waɗanda suke tare da shi sai yace fa haka as-sabiqun al-awwaluna haka nan magabata na farko suke min al-muhajirin wal ansar na daga muhajirai da al-ansar mutanen madina da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi kanu fi ma tanaza'u fihi sun kasance cikin duk abin da suka yi ja'in ja a kansa mujtahidi da masu ijtihadi ne talibina lil haqqi masu neman gaskiya ne ba wai san zuciya bace ko hasada ko keta ko zalunci ko kawai dan a kawo tarnaki cikin al'umma da rabuwar kai wannan kawai ta sa suka yi a'a wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka zo daga bayan su aka samu waɗanda su suke yin sabani kawai dan a kawo sabani an ne za ta nazo littalazo kawai dan kawai a kawo tarzatsi da sabani a tada kura a hada mutane sakat ake haifar da sabanin saka da kaga duk waɗanda suka assasa bid'a a cikin tafiyar al'umma to sun yi haka ne kawai dan su kawo tarnaki su kawo sabani illa babu buƙatar ka assasa bid'a matukar akwai nasi da manzo sallallahu alaihi wa sallam karara a cikin mas'ala ana magana ne ijtihadi inda babu nasi kuma nasin ko kuma nasin ba karara ba yake nasi ne wanda yake yana iya daukan wannan ma'ana yana iya daukan ma'ana to shikenan sai a bawa juna uzuri da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace assalamu alaikum dan Allah bai sa ai shi suka togace waɗannan sahabbai guda uku daga ƙaryar da suke yi ma sauran sahabbai wato Abu Dharr al-Ghifari da Salman al-Farisi da Miqdad ibn al-Aswad to ba waɗannan ukun ba akwai daga ciki akwai Ammar ibn Yasir wato duk dai wani wanda yake tare da Sayyidina Ali sun togace shi Abu Dharr al-Ghifari kun san lokacin Sayyidina Usman ya dan samu sabani da Sayyidina Usman musamman lokacin da yake yawo yana magana akan innal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Yake ganin abinda duk kake da shi kawai dole ka fito ka bayar fi sabilillahi kakka aji. Wanda wannan sa fahimta ka saba da duk sahabbai, ka saba doran alqur'ani bai hana ka aje wani abu, abinda ake nufi ka aje ka ibada zakar sa, kowa ya san wannan shi ake nufi. Ba wai ana nufin in ka aje wani abu ba a gidanka to kai dan wuta ne. To a lokacin dai shi da kansa Abu Dharr din ganin cewa bai samu wannan fahimta ba, ta samu karbuwa ba, ya koma wani guri da ake kira Ar-Rabaza bayan garin Madina ne, wani kauye ne can ya koma ya zauna har Allah ya karbi ransa. Shekara ta 30 ko da 3 ne ko da 4 na manta, amma bayan shekara ta 30 ya rasu a shekara ta 32 dan Sayyidina Usman an kashe shekara ta 35. To saboda wannan dan fahimtar da aka samu tsakaninsa da su Sayyidina Usman, sai shi a kuma suka rungume shi. Kasa akwai irin wannan masu sabanin san zuciya, duk wanda ya saba ma wanda kake fada da shi sai ya zama naka kuma, kawai shi kenan ba wani dalili, kawai tunda baya tare da wane maƙiyi na to maso ina ne. To duk da ba ƙiyayya ce tsakanin su ba, to amma dai da haka sun rungume shi. Salman al-Farisi, saboda kalma al-Farisi ce mutumin Farisa ne, mutumin Iran ne, asalin sa daga wato kabilar Farisa ne. To wannan shine kawai shi kuma yasa ya samu karbuwa, har ma aka kirkiri wani hadisi da bai inganta ba, Salman minna ahlal bayt. Wannan ba hadisi bane da ya inganta daga annabi, cewa annabi ya ce wai Salman ma shi ma da ahlul bait ne. Kaga shi a saboda jinin farisanci da yake cikin su, sun su suka yayata abin jinin farisanci da yake cikin su, sai ya zama da Salman ma dole a shigo da shi cikin ahlul bait. Shi yasa an kaje yanzu Iran kowa ya ji ya juku sai ce shi ma ahlul bait ne, su rafsan ja da su a da ahlul bait ne, su kuma ne kowa ya ji an mu ma nan yanzu sun fara rika, wasu sun fara jingina kansu da su ma ahlul bait. Kuna nan fa tun taso ku, kuna ta hada hada da su, ku taba ji su ahlul bait bane, sai yanzu da aka rika aka cewa ahlul bait din ana dan cin wani abu a jiki da su na ahlul bait din, kawai kowa sai ya samu wani koran kyalle sai ya rafa a jikin sa, wai shi alama shi ahlul bait ne. To kaga wannan kowa ma ya ga dama sai ya fa kyallan, to kyallan wani abu ne. To wannan shine kawai dalili, ba wani abu ne. Wani yake cewa assalamu alaikum, wani wai wani dan shi'a ya ce wai idan har an yi zaman lafiya tsakanin sahabbai to a ina gawar Fatima take, wai sun ce babu wanda ya san inda aka rufe ta. To a wannan su za a tambaya ina take, tunda Sayyidina Ali shi ya rufe Fatima, ko shi ya rufe ta, kaga su kuma sun ce su nashi ne, duk da ba mu yadda nashi ba ne, sai da Ali namu ne. To amma tun da suna da awar su a can suke, to sai su bayi bayani a ina rufe ta. Amma ka zo wanda kake ganin cewa kuma wannan ba ai duk yawancin sahabbai ba za ka ce ga shi kan Sayyidina Ali ina gawarsa suke, ina kabarinsa ba sai dai kamakami, kabarin Sayyidina Ali sai dai kamakami, kabarin da yake a Kufa ana cewa na Sayyidina Ali ne. Wasu malaman tarihi sun tabbatar da cewa na Shu'ba ibn al-Mughira ne, Shu'ba ibn al-Mughira babu maƙiyin da suka ɗauka maƙi kamar sa. To kaga sun je suna taɗa wafi akan kabarin maƙiyin su, saboda haka ba irin wannan da dama daga cikin sahabbai. Yanzu hatta Shu'ada Uhud sai dai gurin, duk wanda zai ce maka ga kabarin Hamza nan, ga kabarin wani nan, ga kabarin wani, ƙarya yake dan dan farai. Ubangiji ya shafe mahallin kabarin su, kun san lokacin can ba ma irin yanzu da ake gina, annabi ya hana a gina kaburbura, za ka ba ta wannan gine-ginen, za ka yau da gobe da ruwa da waye dole gurin ya yi lebur, kuma ana binne wasu gawawwaki a gurin. Yau da gobe za a zo a kasantan cewa kabarin wani, kuma wadda ni'ima ce ga al'umman nan, saboda Ubangiji ya ƙara nisanta ta daga aikin Yahudu da Nasara wajen bauta a kaburbura. To sai dai kawai a ci gaba da hasashe da kuma ƴan damfara, su kansu yanzu wannan da yake magana Fatima din, in ka je Baqi'a za ka samu wani kabari da ƴan Shi'a kullum suka shiga Baqi, nan suke tsayawa su yi dandazo, wai nan ne kabarin Fatima, kuma ƙarya ne, ba wanda zai ce maka ga kabarin wani. to haka sauran sahabban ba magana ce ta shi'a da magana ce ta wanda shi'a wanda ba shi'a ba duk kaburbura haka ubangiji madaukakin sarki ya so su da rahama kamar yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allahumma la taj'al qabri wa salam yu'mat ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sauraka annabi ya yi addu'a shi kuma sai ubangiji ya sa shi inda ba za ka iya bauta kabarin ba ka je ka ce za ka bauta kabari a gurin ai ba zai yi ba askar ma ya ishe ka saboda su kuma sauran da suke waje ubangiji sai ya yi damsin wuraren kuma sannan in kai maganar sayyidatuna Fatima sayyida da sauransu annaba su ba kabari ba su da kabarra to idan kabarransa su suke to duk wannan rahama ce ta ubangiji ga wannan al'umma domin barin waɗannan ma'alim din zai jawo wasu su mai da su gurin bauta kamar za ka gani nan an binne wani malamin da ake hasashen waliyi ne shikenan sai ga wasu sun je suna bauta masa suna yin abubuwan da a masallaci ake yin su ga an je an kabbar sallah ana yi da kaga an fi so kai a masallaci ko kai a gurin da yake ko a gidanka ko a ɗakinka amma sun mai da makabarta ta zama masallata ko ire-iren waɗanne saboda ba wai kabarin Fatima ko kabarin Sayyidina Ali ko kabarin Hassan da Hussein ko wasu waɗannan na ba a duk yawancin sahabbai Allah ya ɓoye kaburburansu kuma rahama gare su wanda yana cewa don Allah ina son ƙarin haske idan na yi shafa a kan safata sai abokina sai ya rika kyamata da kushe abin da nake don Allah ya ƙara mun bayani to shafa akan jawrabain ake ce musu shafa akan akwai hadisi sahihi yana nan hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda har Jamaluddin al-Qasimi har littafi ya guda akan batun shafa akan jawrabain sunan shi al-mas'u 'ala al-jawrabain risala ce wacce shafin ta zai kai 100 da wani abu sannan kuma akwai na Amr Abdul Mun'im Salim wani malami da yake zaune a kasar Masar shi ma yayi nashi shi ma akan al-mas'u 'ala al-jawrabain wanda ya kawo asar da yawa na sahabbai da tabi'ai wanda duk suna shafa akan safa magana ce ta wasu daga cikin malamai da suke cewa sai safar ta zama mai kauri ce kuma yumkinu ta taba ulmashi alaiha wato za ka iya tafiya akan ta kamar yadda kake tafiya akan kuffi wato ta zama dai wata kuffi ce kawai amma ta safa wai sannan za ka yi shafa akan ta to wannan sharadin ba ya da dalili ba wani dalilin da yake nuna cewa ba za ka yi shafa akan ta ba sai kana iya tafiya kana iya tattaka ta zama kamar takalmi za ka ga hatta a kuffi din sun shaɗanta sharuɗai da yawa kamar irin wannan din shi kansa a kuffi din sun ce in ya yage ko ya huje ba za ka yi shafa akan sa wanda duk ba dalili wanda a cikin fatawa akwai inda Ibn Taymiyyah ya naƙasha su da yawa akan wannan ya take haka last week ne akwai inda ya naƙasha su da yawa akan wannan fahimtar har ma yake cewa abinda ma mu za mu fahimci da farko inda wannan sharadi ne ya kamata a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi shi itlaqin ayi shafa akan kofi ko ayi shafa akan safa amma bai kawo sharadin ba kuma da a ce akwai sharadin kuma da a lokacin sahabbai ya kamata a faɗe shi ma yake cewa don abinda za mu fahimta dole mu fahimci kuma hakan cewa kofi da sahabbai suke sawa yana yi yagewa saboda rayuwarsu in karanta musamman lokacin da aka yi hijira galibinsu fuqara'u ne galibinsu fakirai ne har ta kai ma ɗayansu idan ya yi ruku'u saboda talauci abinda yake jikinsa ba zai isa su ci al'aurarsa ba annabi ya ce in an yi ruku'u kada mata ku ɗago daga ruku'u ko sujjada sai maza sun ɗago to wanda yake wannan ina yake iya sa samun kofi ko da yaushe yana yawo da shi ba hujajje ba idan har abin ɗinsa zai huje sannan kuma garin Madina ba sahara ba ce da za ka ce ƙasa ce rerai ne a gari ne tsandauri da duwatsu kana tafiya da kofi yau da gobe cikin guri irin wannan dole ya fashe amma duk da wannan yanayi da sahabbai suke ciki na talauci da yanayin garin da suke zaune a ciki annabi bai taɓa ce musu ku kulafa in ya fashe ba a shafa a kansa kaga da sharadi ne tabbas sai ya faɗa sun da yanayin gurin dole a samu kaga mutanen da suke tafiya ana suna sallah ana ga al'aurar su saboda karancin tufafi ya za a ce kuffin su kuma koyaushe sabo ne to ka duba ta rayu kaje ka shiga ƙauyuka kai har ma biranen wani silifar sa sai ya fara ciccinyewa ya fara gutsurewa ya gyara kafin a rabu da shi to kaga ai sharadi ne ya kamata ya zama an yi nasi akan wannan saboda haka shi ne yake maka wato yake kyamar ka ko yake kushe ka ka ji tausayin sa kawai tausaya masa zaka yi domin shi ubangiji ya jarbe shi da wata uba ne saboda ku kaucewa sunna yanzu haka zai ta shan wahala ibn tabiya ina ji mun taba magana a nan da yake cewa a zamanin banu isra'il annabi musa da sauran annaba banu isra'il da suka zo tunda akwai annaba da suke zuwa daga baya to in suka yi wa Allah laifi sai a takura musu cikin sha'anin addini a haramta musu wasu kayan dadi fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin su muka haramta musu da dama cikin kayayyakin dadi aka ce su an haramta musu to a wannan al'umma babu irin wannan takurawar saboda wahayi ya riga ya gama sauka daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu maganar a shar'anta wani abu sabo don haka abin da yake na rukusa na sauki yana da ana saukin sa amma mutumin da yake saba wa sunnonin manzo Allah sai Allah ya jarrabe shi kuma da tsanantawa kansa abubuwan duk da Annabi ya saukake shi sai kaga baya morar wannan saukin saboda saban sa da yake yi wani sai jarrabe shi da wannan at-tahrimul kauni din shi wadanda an jarrabe su da at-tahrimul shar'i su kuma waɗannan wanda suke saba sunnonin Annabi sai a jarrabe su da at-tahrimul kauni wato kawai su samu kansu tsinci kansu cikin wata kaddara duk dan abubuwan nan na sauki kai tafiya kai kasar sai kaga mutun kawai yana ta cikawa wai shi ba zai iya kasar ba kuma jarraba ce ubangiji ya jefa shi a ciki saboda saba sunna kai sai kai kasar ka kamore kai tafiya ka hada sallolinka ka da gida kai baccin ka abunka shi kuma yana ta yadda zai yi ga sanyi ga waye to kaga wannan tahrim ne kauni saboda saba wa sunna duk wanda zai saba wa sunna kuma sai ubangiji ya jarrabe shi kaje yana taharamta wa kansa abinda Allah ya halatta masa yana tsananta kansa inda yake da sauki inda akwai wata dama don haka shi wannan tausaya masa zaka yi ba kai karka damu shi ya kamata ka ji tausayi kuma ka ci gaba da yi masa bayani in Allah ya sa zai gane to kuma zai gane ba ai ba dole ne sai ya shafa ba ce akai wajibi bane sai ka shafa shafarka ni dai tunda na fahimta ka kyale ne in shafa ta kai kuma je ka wanke kafafuwanka ban ce sallar ka bata yi ba ni ma kuma in ka gare sallar ta bata yi ban ma ai ba kai nake wa sallar ba saboda haka dole ka kyale inda ka ta haka abin ina ga da sauki ba abin nan ba abin ne da za a damu akan sa ba da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi